Murphy.
Sashi Hausa na muryar Amurka BOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashin na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashin hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Saroniya da Dalal a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shirin na musamman da ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoton ihsanin naira miliyan 37 da gwamnatin Neja ta bawa iyalan jami'an tsaro da suka rasa ransu sanadiyar gumurzu da yan bindiga. Muna alfahari da zabe lami lafiya ido karkashin mulkin shugaba Buhari, inji APC mai mulki.
Dole demokradiya ya zamanto cewa ba karbi da mashi bane ko kuma a je a nuna fin karfi a ce za a tusasa a face zabe ko kuma a wanda ake so ba haka bane. Wannan baya daga cikin tsari irin na shugaban makasa Muhammadu Buhari.
Aikin yi a wajen Nasarawa ya sanya masu tada zaune tsaye kwantar da gora. A jamhuriyar Nijar kuma masu fatocin kaya ne suka yi taro da jami'an yaki da fasa kwabri don yaki da cin hanci.
In aka ce ai yaki da cin hanci abinda ya kamata dan kasuwa da custom kar su hadu. An suna hudda ana iya samu cin hanci. A sa takardu da ka zo bakin iyaka sai ka yi awo kayanka ba batalauci sai ka biya.
Muna da shirin tubalin tsaro da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko ga labarun duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Shugaban Amurka Donald Trump yana ci gaba da bayyana shakkunsa akan ingancin zaben kasar inda yake nuna damuwa akan yiwuwar tafka magudi a zaben aikewa da sakonni. Wani sabon salo da jami'ai da dama suka ce ana yi wa ƙarin gishiri da yawa. Muna so a tabbatar da zabe cikin gaskiya amma kuma ina shakkan hakan. Trump yana faɗa wa manema labarai a jiya Alhamis a fadar White House kafin ya shiga jirgi mai saukar ungulu na Marine One zuwa North Carolina da Florida. Trump ya yi ikirarin cewa an sami wasu takardun kuri'a a cikin tafki. Kana wasu takardun kuri'a da ke ɗauke da sunan Trump an zubda su a cikin kwandon shara. Shugaban ƙasar ne ya yi ta bayyana damuwarsa akan shirin da wasu jihohi suke yi kamar California, Colorado, Hawaii, Nevada, New Jersey, Oregon, Utah, Vermont da kuma Washington na aikewa kai tsaye da takardun zaɓe ta gidan waya zuwa ga mazauna jihohin su yi amfani da su su yi zaɓe. Yayin da shugabannin ƙasashen duniya mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya ke ci gaba da gabatar da jawabansu a babban zaurin Majalisar Ɗinkin Duniya ta hoton bidiyo sanadiyar annobar coronavirus, jiya Alhamis shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Isuhu Muhammadu ya bayyana ƙoƙarin da gwamnatinsa ta yi domin daƙile cutar. Haka zalika shugaba Isuhu ya tabo batutuwan tsaro da halin da kasar Mali ke ciki. Gasar Fila Hashim Gumal da ƙarin bayani.
Shugaban kasar jamhuriyar Nijar Isuhu Muhammadu ya bayyana cewa wannan karo shine zai zamto karo na ƙarshe da ya tsaya a gaban Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi jawabi a matsayinsa na shugaban ƙasa. Dalili ko shine wa'adinsa ya zo ƙarshe. Haka zalika ya bayyana cewar za a gudanar da babban zaɓe a jamhuriyar Nijar ranar 27 ga watan Disamba nan mai zuwa. Cikin nasarori da ya nuna wa cewar duniya ya samu gwamnatinsa ta cimma shi ne samarwa da matasa ayyukan yi da samar da wutar lantarki a karkara da ƙauyuka sai kuma batun lafiya musamman ma wannan lokaci da ake fama da coronavirus. A fannin batun tsaro kuma ya nuna hoɓɓasar da suke yi a yankin ƙasashen Sahel inda ake fama da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da yadda ake haɗa gwiwa domin yaƙar wannan ƙungiyoyi na 'yan ta'adda. Sai kuma halin da ake ciki a ƙasar Mali na juyin mulki da aka yi a baya ya yi kira da ƙasashen duniya da su tabbatar da cewar sojoji sun koma barikinsu a samu farar hula a mai da shi kan mulkin nan domin jin daɗin 'yan ƙasar da ma 'yan nahiyar da duniya baki ɗaya don a samu zaman lafiya.
To a gaida Sarfi Hashim Gumal. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an gwamnatin Trump suna bayyana yaƙinin cewa ayyukan Beijing musamman halayyarta ta baya-bayan nan game da Hong Kong na sa ƙasashe da dama suna kallon gwamnatin jam'iyyar kwaminisanci ta China a matsayin babbar barazana, a cewar wani babban jami'in Amurka a ɓangaren shata manufofi. Matakin kuntatawa da ta ɗauka a kwana-kwanan nan a kan yankin da Birtaniya ta mulka ya zo da ɓata suna sosai ga shugabannin China, inji Matthew Mamba a kwamitin shirya manufofi na sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wurin wani taron tsarin manufofi a wannan mako. Ya kara da cewa saboda hakan ne kuma yasa duk kasashe da ke bin tafarkin demokradiyya a duniya suke kallon China a matsayin barazana. Yu, wani farfesan tarihin soji da diplomasiya a kwalejin horar da sojojin ruwan Amurka, wanda ya taka muhimmiyar rawa wurin tsara manufofin Amurka akan China, ya yi waɗannan kalaman ne a gaban mahalarta na ƙasa da ƙasa a wani taron bita da wata cibiya ta ƙasar Canada, McDonald Laurier Institute ta shirya. Yu ya ce Hong Kong ta baiwa duniya ma'auni da za ta auna halayyar Beijing tun shekarar 1984 lokacin da aka kulle yarjejeniyar maida yankin karkashin ikon China bisa sharaɗin za ta more cikakken ikon cin gashin kai na tsawon shekaru 50. Kungiyar 'yan jaridan ƙasar Kamaru ta kira ga hukumomi da su gaggauta sako 'yan jarida kana ba tare da wasu sharuɗa ba waɗanda aka kama yayin da suke ɗaukar rahoto a wurin zanga-zangar ƙinjinin gwamnati a wannan mako. Yan sanda sun tsare akalla 'yan jarida 8 yayin aiki a wurin zanga-zanga a ranar Talata, kana suka binciki gidajen wasu 'yan jarida guda 4, aka kuma kwace ko aka lalata musu na'urorin aiki. Yanzu akwai akalla ɗan jarida guda da ke kulle. Shugaban kungiyar 'yan jarida da ke yankin masu magana da Turanci Ingilishi a Kamaru, Jude Vibon, ya ce an kama wani ɗan jarida ta Jarvis Mai tare da wasu manema labarai guda 7 a babban birnin kasar Yaounde da Douala. Vibon ya ce yana Allah wadai da babban murya akan tsare 'yan jarida ba bisa doka ba a Kamaru. Ya ce bai kamaci ana ɗaukar 'yan jarida tamkar masu aikata laifi ba saboda kawai suna gudanar da aikinsu. Ya ce muna Allah wadai da kamin abokan aikinmu da suka je ɗaukar rahoto amma ba ta masu zanga-zanga ba. Kana aka kwashe su kuma aka kulle su a wasu wurare da ba a bayyana ba. Aka hana su ganin lauyoyinsu, aka kuma hana su ganin abokan aikinsu. Wannan damuwa ce ga demokradiyyarmu kuma abin takaici ne da yake ci gaba da faruwa. 'Yan jarida na cikin mawuyacin lokaci a Kamaru.
Labarun duniya kuka saurara. Yanzu sai rahotanni da shirye-shirye. Gwamnatin jihar Niger ta bayar da tallafin naira miliyan 37 ga iyalan wasu jami'an tsaro da suka rasa ransu sanadiyar fafatawa da miyagun iri. Mustapha Nasiru Batsari ya aika mana rahoton.
Gwamnatin jihar Niger a Nigeria ta bayar da tallafin kuɗi naira miliyan 21 ga iyalan wasu 'yan sanda da 'yan bindiga suka kashe a kwanakin baya a jihar Niger. Haka zalika gwamnatin jihar Niger ta bayar da wasu naira miliyan 16 ga iyalan wasu sojoji suma da suka mutu a lokacin da suke tafka gumurzu a tsakaninsu da waɗannan 'yan bindiga da suka addabi jihar Niger. Kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya yi ƙarin bayani.
'Yan sanda wanda suka rasa rayukansu ransu 21 ne, kuma gwamna ya ba kowanne ɗan uwan waɗannan mamata miliyan 1. 'Yan sanda sun samu miliyan 21 kenan. Haka kuma sojoji sun rasa jami'an tsaro sojoji wurin 16, su ma kowane su ya samu miliyan 1. Abinda aka raba ya kama wurin miliyan 37 ke.
Akwai 'yan banga musamman a ƙaramar hukumar Mariga makwanaki kwamandan gaba ɗaya aka kashe, su akwai irin wannan tallafi da aka basu?
Abinda muke so za mu fara da su. Kana magana ɗan Asabe kenan na Mariga?
Na Mariga ba,
so insha Allah su ma za su samu wannan tallafi.
Rundunar 'yan sandan Najeriya dai ta yaba da wannan gudunmuwa. Kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Alhaji Adamu Usman ya ce tallafin zai kara wa jami'an ƙwarin gwiwa.
A wannan yana da shi domin wannan ya tabbata cewa state government ta fahimci ya kamata ta taimaka mutane ta nuna ganin cewa ta taga su da ayyukan da mutane na su shigo yi a nan, kuma abin ya same su ne don su zo tallafa mana a nan na district. Daga wannan zai kuma ƙarfafa mana gwiwa, kuma wanda suke nan har yanzu suke nan aiki su ma sun san cewa state government tana nan tana damuwa da abin da ke faruwa da mu.
Ko baya ga wannan ma dai jami'an tsaron sun ce suna buƙatar ƙarin haɗin kan jama'a a wannan al'amari. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da ke fuskantar wannan matsala ta 'yan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta ce abin alfahari ne a gare ta an gudanar da zabe a jihar Edo, PDP ta samu nasara ba tare da an taɓa lafiyar kowa ba. Shugaban kwamitin riko na jam'iyyar gwamna Mai Malabu ne ya ce dama muradin shugaba Buhari shine duk ɗan Najeriya ya kaɗa ƙuri'arsa kuma ta yi aiki. Gwamna Buni ya ce takurawa gwamna Godwin Obaseki a APC ya sanya yi sauyin shiga zuwa PDP inda ya lashe zaben.
Kuma mutanen Najeriya da masu sauraron mu ba su manta ba sun san cewa Godwin Obaseki gwamnan da yake kankara ga mulki a jihar Edo wanda ya ci yanzu a ƙarƙashin jam'iyyar PDP an tursasa masa ne ya bar jam'iyyar nan ya je tsaya a jam'iyyar PDP wanda kuma a lokacin da shi din da Adams Oshiomhole ne yana shugaban jam'iyya na ƙasa suna haɗe sun bi gida-gida sako-sako lungu-lungu sun yi wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari campaign a 2019 amma shugaban Muhammadu Buhari bai ci a jihar Edo ba. To menene zai nuna mana cewa idan aka tursa sa gwamnan nan da ƙarfi ya bar jam'iyyar ya je tsaya a ƙarƙashin jam'iyyar PDP jam'iyyar APC za ta ci zaɓe. To kaga wannan duka dole sai muna gayawa kanmu gaskiya don muna harkan demokradiyya. Ya kamata a nuna 'yan Najeriya cewa duk mai fitowa ya kaɗa ƙuri'arsa yana da mutunci kuma mutuncinsa shi ne ƙuri'arsa da abin da ya zaɓa kuma ya zama shi ne abin da zai mulke shi. Sannan kuma dole demokradiyya ya zamanto cewa ba karɓi da mashi ba ne ko kuma a je a nuna fin ƙarfi a ce za a tusasa a ƙwace zaɓe ko kuma a sa wanda ake so ba haka ba ne. Wannan baya daga cikin tsari irin na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari saboda duk gwagwarmaya da ya yi tun daga jam'iyyar APP, ANPP, CPC zuwa APC Allah ya ba shi nasara. Abubuwa da yake yi shi ne tabbatar da cewar mutane su jefa ƙuri'a su kasa su tsare su jira su raka. Wannan abin da ya nuna shi ne a mutunta dukkan ƙuri'an da ɗan Najeriya zai fita ya kaɗa a kowane irin zaɓe ne a kowane irin mataki. Wannan shi ne abu kadai da zai ƙarfafa demokradiyya a ƙasar nan.
Ga zaben gwamnan jihar Ondo a 10 ga watan gobe, gwamna Mai Malabu ne ya ce APC ba ta da irin kalubalen da ta samu a jihar Edo, da haka tana da ƙwarin gwiwar lashe zaben da ɗan takararta gwamna Rotimi Akeredolu. Muryar Amurka ke sauraro don labaru masu sahihanci. Da alamu aikin yi ya kawo salama da haɗin kai a yankin Tunga da ke ƙaramar hukumar Abe a jihar Nasarawa. Wannan ya biyo bayan kafa kamfanin sukari ne a yankin. Ga rahoton Zainab Babaji.
Yankin Tunga mai ƙabilu da addinai daban-daban a baya ya sha fama da tashin hankali mai muni da ya yi sanadin salwantar rayuka da dama yayin da wasu dubbai suka shiga gudun hijira. Saɓanin ziyarar da na kai garin Tunga shekaru uku da suka gabata saboda tsananin tashin hankali a yankin, a wannan karo na je Tunga ne don duba yadda rayuwa ta kasance wa mazauna yankin bayan samar da katafarin kamfanin siga da Dangote ya samar a yankin. Abin sha'awa da na gani shine yadda matasan kabilu daban-daban da a baya ba sa ga maciji da juna a yanzu suna ayyuka tare a kamfanin. Dauda Musa Dauda shine mataimakin shugaban matasan yankin Tunga ya min ƙarin haske.
Zuwan wannan kamfani ya kawo mana ci gaba da dama a Tunga. Kusan zaka ga yanzu yaro ya gama karatu, yana gama karatu, ya zo ya samu aiki a wannan kamfani.
Shima Nasiru Muhammad Tunga, jami'in da ke binciken kuɗi a ƙungiyar Raya garin Tunga, ya shaida min cewa kamfanin ya yi alƙawarin samar da aikin yi wa matasa 30,000 don haka suna sa ran samun kasansu.
A fero na Dangote ga murar mutane 625 a fero na Dangote da ke biyan su albashi yanzu. Kamar ɗan kungila da ake ba su kungila yanzu suna biyan haraji. Ana baka kungila akwai sakin fa da zaka barba community ba raya wani sabuwa ayyuka sai wani sabuwa da zai taimaki mutane kamar wahala abincin da aka yi da abin da muke samu an sai abinci ma an raba ma talakawa.
Na leƙa fadar sarkin Tunga inda na tarar da hakimin garin Shu'aibu Galadima Ibrahim.
Hakimin mu da dakatan mu da masu angwanni da kuma talakawa mu duk me da wannan aiki zo nan kuma duk mun sanu akai kuma muna ganin cin gaban sa. Muna da kabilu dai da yawa nan wanda kuma ina jin komin da aka yi compensation na wurin nan duk ya same su. Babban matsalan mu dai shine hanya da kuma asibitoci amma ruwa da sauransu duk mun ga Dangote ya mana aikin nan kuma mun gode insha Allah ya saka mishi da alheri.
Shima basarakin kabilar Tibi yace a yanzu sun samu zaman lafiya da abokan zaman su.
Ni ne sarkin Kosuno zaki gaso tafiya mu a guri yanzu ba wani matsala kuma muna kwanta ba mu da wani fargaba ba.
Na kuma tambayi gwamnatin jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule irin matakan tsaro da suka sanya don ba masu zuba jari karfin gwiwa.
Duk wani mai jari ba zai je inda ba a tsaro ba. Shi yasa yanzu zaka ga muna da Police Mobile Training College, muna da Military Super Camps, muna da Wild Stroke, muna da Squadron. Bayan haka muna da checkpoint a hanya kuma mun shiga community policing.
Masu sharhi kan lamura dai na fargar da hukumomi da masu hannu da shuni cewa samar da guraben ayyukan yi zai magance mafi yawan matsalolin tsaro da Najeriya ke fuskanta. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Lafiya, jihar Nasarawan Najeriya.
A wani yunkurin murkushe cin hanci akan iyakokin jamhuriyar Nijar, kungiyar 'yan kasuwa da ke shigo da kaya daga waje da kungiyar direbobin motocin dakon kaya da kuma hukumar kwastam sun gudanar da taro domin gano bakin zaren magance wannan matsala da ke zagon ƙasa ga tattalin arziki. Wakilin Mayamaye Suleiman Muni Barma ya zanta da sakataren kungiyar 'yan kasuwar Shaibu Cambiano.
Dan kasuwa da kwastam kar su hadu, an suna hudda ana iya samu cin hanci. A sa takardu da ka zo bakin iyaka ko ka zo gida wannan sai kai awo kayanka ga abin da ya kamata ka biya, kamar shinkawa zaka kawo, ya kamata ake kahin ka kawo shinkan nan a san nawa kake biya. Da ka zo ba batalauki sai ka biya kudi ma an hana a sa hannun kwastam, aka ce akai banki a zube, banki ya baka takarda ka zo ka nuna masu ka biya.
SJ, za a yi a cimma nasarar wannan guri da aka sa a gaba na kawar da maganar cin hanci daga harkokin nan naku tsakaninku da kwastam, idan aka yi la'akari da cewa wasu sun fi son abu waɗannan hanyoyi na ciwa-ciwa.
Abin da kake biya wurin gyara ya yi yawa da kudin awo, tunda an baka bi ka'ida ba, duk wanda ya tare ka yana amsa wani abu. Amma an ka bi ka'ida kamar wannan za a yi shi jika 50, an ka yi sarando ko ka yi smuggle yana huce shi ka 150 abin da za ku kashe. Ka bata 10 dai bai gyaru ba, don shi wannan abu na fara insha Allah za a gane kurakurai sai a gyara abun ya zo daidai.
Kuna ganin su jami'an duwan ko custom wannan abun za su iya karbar sa idan aka yi la'akari da cewa su ma waɗannan hanyoyi ne wani bi suke bi don su dan samu abin da za su gyara wasu harkoki na daban.
Abin da ake so da custom da mai kaya duka su gane saboda kasa ake yin shi, saboda samu kudade a biya ma'aikata a yi wasu likta ko wurin karatu koko na akwai matsala waje sai a turu mutane su tai su walwale abun na cikin kudin na. Su yau kwastam suna cikin matsala tunda ba su nanga samu abin da suke samu da
kudaden shiga na cikin aljihun gwamnati
na aljihun nasu, saboda an hana kudi ya biyo wajensu. Na biyu sun yi so ta yin mission da su zamna cikin biro, saboda biro babu wani abu, don shi wannan abu in aka yi shi abin yana ta yi daidai wanda muke tamaha. Wanda ya kamata ya biya jika a bari ya biya jikan shi a bashi takarda, wanda aka ce ya biya jika sai aka ce ya kawo jika 10 ko jika 20 wannan an ci da haka shi. Wani bi wasu na ciya amma ka san wani bi kamar cikin dare in an tare ka kana tsoro ba ta lokaci, kana tsoro kuma wani bi in an kara duba in gari ya waye za ga wasu abubuwa da bai kamata ba, don ku dole ka bada ka huce. To kaga irire wannan su ga kawo masamme su kuma ba su da yawa. Cin hanci abin da yake kawowa wani bi in ka je kasuwa wanda bai bi hanya kaida ba ya huce shi kayan shi za su yi arha bisa naka, don ka zai saida ya barka.
Sakataren fatakin Niger Shaibu Cambiano a zanta wasa da wakilin mu Suleiman Muni Barma. Kada shafa muryar Amurka yake sauraro ga shirin mu na gaba.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na tubalin tsaro, shirin da ke taɓa batutuwan da ke da alaka da tsaron. A 'yan kwanakin nan dai akan samu koke-koken aikata laifuka a wasu daga cikin sassan babban birnin tarayya Abuja, kama daga satar motocin mutane, kwacen motocin, kwacen waya da sauran nau'ika na aikata miyagun laifuka. Madalla, akan wannan mun samu tattaunawa da kwamishinan 'yan sandan babban birnin tarayyar CP Balachiroma.
Idan muka duba yanda aikata laifuka ke ɗaukan sabbin salo a nan babban birnin tarayyar Abuja, a ce an kwace mota a nan, wannan ya shiga mota an tare shi an aikata masa ba daidai ba, an karbi mota a nan an karbi waya a can da sauransu. Kuna da sanin wannan? Idan kuma kun sani me kuke akai?
Na ɗaya ban yadda da maganan da kake cewa kamar abubuwa sun tabarbare sun fi karfin
komawa wannan ba daidai bane da ko haka ne kai da kanka da wata giyan kwace maka motar muna sanar da cewa idan aka zo wannan lokacin a cikin shekara wato abin da ake kira a turanci embarkment September October November December nema yana karuwa dan bikin da za a yi a ƙarshen shekara saboda haka nema na karuwa ko sai ga cewa aikata laifi na karuwa a wannan yanayin abun da muke shi ne da yake mun san da haka muna ƙara yawan abubukan da muke matakan da muke dauka na hana karuwan laifuka kaman na daya shi ne za ga patrol namu zai karu patrol na mota patrol na kafa wurin da akwai motor machine ma a yi patrol din machine muna ƙara kai samame a wuraren da muka ji cewa bata gari suna zama wannan muna kiran shi raid dan mu tabbata mun kama mutane mun tantance su na kaiwa gaban kuliya mu kai su na sakewa mu sake su muna yawan fadakar da mutane kuma cewa kowa ya hatara idan ka zo ajin motan ka kar ka jefar da ita akan laye kai tafiyan ka haka yi kokari ka sai ko kwado ne ka samu abin da ake kira pedal lock ka saka ne ko da mutum yana so ya saci motan ka ya dai samu dai wani abin da zai dan bata mishi lokaci wadake idan ka kasuwa ka shiga yana kokari yana kokarin budewa din nan kafin ya bude ka fito to amma mutane da yawa za su aje motar su haka akan layi ba security dole mu taimaki kanmu
amma ranka dai wani lokacin motar nan kwacewa ake hanin mutane da karfin bindiga ba ma kasuwa kan riba hakan nan kana ciki dan za tsaye da kai da bindigar kuma ya kwace a hannunka
wannan zamanin da yake na amma idan akwai wanda ya samu irin wannan shawara shine nan da nan akwai motocin da muka zuba a cikin gari wurin kowane layi biyu uku haka ka zaga ba za a rasa mota ba nauyi ne a gare ka kai sauri ka je ka samu masu patrol ko kuma idan kana kusa da police station nan kai sauri ka je ka samu mutanen da suke police station ka sanar da su don mai radio don mu tattara hanyoyi mu tabbata cewa mun samu mutanen nan duk wanda suka kawo mana idan akwai wanda ya kawo mana labarin ga abin da ya faru muka yi wannan abu sai ka ga cewa mun samu nasara akwai motor road safety kwanakin baya ya shiga shago aka ce wayansu ga zo suka dauke nan da nan suka gaya mana nan da nan muka fada muka yayata sai ga ta mun taro ta a gwari yana da muhimmanci daga abu ya faru daga kada wurin dan sanda
to yanzu ka je da muka duba alƙalaman ku kaman aikata miya gulle suka a nan babban birnin tarayya Abuja bisa ga rahoton da kuke samu yana raguwa ne ko yana karuwa
zan gaya muka da turanci crime situation in Abuja yana abun da muke cewa stable wato duk matakan da muka dauka suna taimakon mu rike Abuja mu tabbata cewa abuka ba su fita daga control ba ba ta barbare ba yanayin tsaro bai ta barbare ba
a commissioner ko da ke ni kai na wani lokaci na fito daga office ina ga yanda kuke sanya mutanen ku akan hanya abin sha'awa to amma kuma duk da haka jifa nan da can haka din yana faruwa me kuke akai
aikata laifi ba abin da za ka yi ka ce ka wanke shi ga baki ɗaya ko ka hana shi ga baki ɗaya ba zai yiwu ba da haka ne ko da ma za mu samu hakan da mun huta kun huta da duk ba za ku ma buƙaci dan sanda ba
commissioner idan muka duba
akwai matakan da muke ɗauka wannan matakan za mu ci gaba da ɗaukan matakan nan yadda na fara gaya maka muna ƙara fato muna ƙara duba wanda muke masu cikin farin kaya da sauransu haka zuba yan sanda a wuraren da ya kamata mu zuba su don mu hana masu aikata laifuka wannan amma abin shi ne shi aikata laifi idan ka toshe nan to za a fito da sabon hanya to aikinka ne kai kuma ɗan sanda sabon hanyar nan da suka fito da shi ka je ka dake ne wannan ma kana toshe shi na gaya maka jibi za su sake fitowa da wani sabon hanya saboda haka abin da mu kaman wasan mage da tsira ne haka za mu yi ta saboda haka mai nasara don muka nasarar mu shine mu tabbata mun rage aikata laifuka to the direst minimum
idan muka duba gefen Abuja irin su Kuje Gwagwala da Abaji Kwali akan yawan samun matsaloli na garkuwa da mutane dan ba na mantawa kaman baraka da kanka ba ka je ka jagoranci jami'an ka zuwa Kuje a irin wannan yanayi misali yanzu ya abin yake
to ai kai kamata da tambaya ba da dai ka san yadda yake bana ka sake jin wani abu
sai abin da ba sa
to ai ba za a shi yasa na ce maka ba a wanke su ba a hana aikata laifi ka baki daya amma ina son tabbatar maka cewa mun sha kan wannan matsalan wannan gefen Abuja akwai yan sanda rututu har cikin dajukan duk mun zuba yan sanda a ƙauyukan da suke wurin nan saboda haka mutane bana sun yi noman su yadda ya kamata
Kwamishina a ƙarshe kamar su mutanen da suke zama a cikin birni da wajen Abuja da ke an ce sha'anin tsaro kamar dawwaniya ne da yake kan kowa da kowa, su wane kira zaka musu domin ganin cewa sun sa hannu domin a guji tare a tsira tare?
Alhamdulillah, mutanen Abuja suna ba mu haɗin kai sosai a aikin tsaron nan. Dama ba mu da yawa, ba za mu yi nasara ba kuwa idan ba mutane sun taimake mu ba. Saboda haka muna samun haɗin kai na jama'a, shi yasa muke dan samun nasarorin da muke samu. Amma a yanzu akwai canjin abubuwa da yawa. Mutane sun shiguwa Abuja suke yi, ba su da ayyukan yi, ba ayyukan da za a ba su. Saboda haka suna ƙara mana namba na mutane. To duk wurin da kuma mutane suke taruwa haka, za ka yi tsammanin cewa ɗan aikata laifi haka zai ɗan kawo. Muna buƙatar mutane su ƙara mana haɗin kai. Duk wurin da suka ga mutumin da ba su yarda da shi ba su gaya mana nan da nan don mu zo mu bincika. Ba laifi ba ne idan ka gaya mana muka zo muka binciki mutum ba mu same shi da laifin mu kyale shi ya tafi. Karkace yan sanda su zo sun kyale shi. In mun duba ne mun tabbata ba zai cutar da kai ko ba muka kyale shi. Amma duk wanda muka zo muka ga cewa kamar wanda akwai alamun zai cutar da mutane, za mu ɗauke shi mu tafi da shi mu kada bincike a kansa. Idan muka same shi da laifi mu kai shi gaban hukuma kuliya. Wanda ba mu same shi da laifi ba mu kai zamanin cewa bai kamata a riƙe su mu suke shi ya tafi da zai ci gaba da rayuwarsa. Amma kuma akwai abu tabbas da cewa mun riga mun samu rakodin shi, mun san lokaci kaza wani ɗan kaza ya zo wuri kaza ya zo kaza. Kaga wannan yana da kyau.
Masu sauraro duka-duka, da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro a madadin sashen Hausa na muryar Amurka. Hassan Mainakai nake sallama da ku, mu kasance lafiya.
Masu sauraro, lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka.
Agusta, gwamnatin Amurka ta yi yunkurin kariya ga cibiyoyin iliminta daga gurɓatacciyar tasirin jam'iyyar kwaminisanci ta China da kuma kare 'yancin ilimi ta hanyar kafa cibiyar koyarwa ta haɗin gwiwa ta Amurka a Washington DC, wato CIUS a taƙaice, a zaman wani ofishin jakadancin jamhuriyar China. Wannan matakin, kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana, ya nuna ƙarara cewa CIUS yana daga cikin farfagandar Beijing ta duniya da mugun kamfe kan makarantun Amurka da ajujuwan K-12. A watan Satumba, gwamnatin Amurka ta sanar da wani matakin da aka ɗauka don kare Amurka daga zaluncin gwamnatin China. A jawabin da ya zayyana barazanar da ke fitowa daga jam'iyyar kwaminisanci ta China da ya haɗa da satar fasahar ilimi, leƙen asirin masana'antu da satar bayanan sirri daga 'yan Amurka, muƙaddashin sakataren harkokin tsaron cikin gida na Amurka Chad Wolf ya ce Amurka za ta toshe yunkurin China na wulakanta makarantun Amurka ta hanyar soke takardun visa na wasu ɗaliban China da ke karatu a Amurka, kuma suke haifar da barazana ga harkokin tsaron ƙasar mu.
We are blocking visas for certain Chinese graduate students and researchers with ties to China's military fusion strategy to prevent them from stealing.
Muna hana takardun visa ga wasu ɗaliban China da suka kammala karatun jami'a da masu gudanar da bincike da ke da alaka da dabarun sojin China, domin hana su sace ko lalata muhimman bincike. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen ya ce matakan da aka ɗauka game da visa sun biyo bayan furuci da shugaba Donald Trump ya yi a ranar 29 ga watan Mayu, da ya bada umarnin ɗaukar matakan saboda gwamnatin China na amfani da ayyukan wasu ɗalibanta don cutar da Amurka. Mai magana da yawun ma'aikatar ya faɗa a wata sanarwa cewa ya zuwa ranar 8 ga watan Satumba shekara ta 2020, ma'aikatar ta soke sama da visa 1,000 na 'yan ƙasar China da aka same su suna sabawa furucin shugaban ƙasar na 1,000,043 da ya soke visar su. Akwai sama da 'yan ƙasar China 360,000 da suke karatu a Amurka. Ma'aikatar harkokin wajen ta ce visar fiye da 1,000 da aka soke na ɗalibai da masu bincike da suka fi haɗari kaso ne ƙalilan na waɗannan ɗaliban. Za mu ci gaba da yin maraba da halattattun ɗalibai da masana daga China waɗanda ba su da manufar yaɗa muradin jam'iyyar kwaminisanci ta China na mamayar soja. Muƙaddashin sakataren harkokin tsaron Wolf ya sanar cewa jam'iyyar kwaminisanci ta China ta yi amfani da kowane nau'i na ƙarfinta wajen dakushe demokradiyya, ta kuma sabunta ƙudurorinta na sake fasalin duniya zuwa tsarinta na kama karya. Amma ya nana ta cewa Amurka za ta ci gaba da nuna cewa yayin da waɗannan ayyuka na China suke ƙara haɓaka, duk da haka ba masu wuyar kawarwa bane. Sharhin muryar Amurka kenan da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da wannan muke kammala shirin daban kwana da masu sauraro, sai can yamma abokan aikin mu za su shigo da sabon shiri. Ni Nasiru da Malika da na jagoranci shirin, ke fatan mu zaman lafiya. Wassalamu alaikum.